أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatan rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addinin rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar 07 7 0 4 1 4 5 5 ko kuma cikin adreshin email na fatuwarahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 12 ga watan Jumadul Ula na shekara ta 1445 majira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo da 26 ga watan Nuwamba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi OOYN babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu kan kala sai assalamu da masu sauraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da yau kai tsaye zamu je ga tambayoyin naku da kuka aiko ta cikin shirin namu. Inda tambaya ta farko mallam take cewa shin aikata bid'a ya takaita ne akan abin da ya shafi aqida kawai banda abin da ya shafi furu'a kuma menene ingancin haka?
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa masu kallamu da sauraronmu a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda yake cewa bid'a shine wani abu da za a kirkiro da shi a addini wanda yana kama da addini amma ba addini da ya izini da shi ba, ma'ana ba Allah da manzonsa ne suka yi izini da shi ba, kuma wannan abun a nufi kusantar Ubangiji da aikata shi. Wato mutum da zai kirkiro wannan abun ko a kirkira ya karɓi abun zai yi abin ne da niyyar kusantar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ita ce ake kira bid'a. Bid'a ana samunta a aqida, ana samunta a ayyuka da ba na aqida ba. Akwai bid'a'o'i da suka shagalta a aqida wanda za a kirkiro wani abu a sa wa mutane kudurce shi alhalin ba haka ba ne, kamar a kore wa Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa da ya sifantu da su wanda ya ba da labarinsu a cikin alqur'ani da hadisi kamar istiwa'i daidaiton Ubangiji akan al'arshi kamar uluwullah kasancewar Ubangiji sama da halittunsa gaba ɗaya ba yana cakuɗe gaure da halittunsa ba, tabbatarwa da Allah sifatul fi'liya sifofi na aiki kamar maji zuwan Allah subhanahu wata'ala na rububul kiyama wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da ire-iren waɗannan sifofi da suka zo alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko dai waɗannan bid'a ce a addini, ba a san wannan ba a cikin sahabbai, ba a san shi a cikin tabi'ai ba, annabi ya umarni da shi ba, Allah bai kawo shi a alqur'ani ba. Haka nan kudurce wasu kudurce marasa kyau za a zo da su a cikin musulunci, kamar misali waɗannan su kudurce cewa Sayyidina Ali shi ne ya cancanci shugabanci ba Sayyidina Umar ba, Sayyidina Abubakar ba, saraka su kore shugabancin Sayyidina Abubakar, halifancin Sayyidina Abubakar su kore shi domin shi da zalunci cewa kwata ya yi, haka nan Sayyidina Umar kwata ya yi, haka nan Sayyidina Usman shi ba kwata ya yi, ba su cancanci su zama halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan duka babin bid'a ne, ita ce bid'a ce ta shafi aqida. Saboda kuma ana samun bid'a da ta shafi a aikace a cikin furu'i, bid'o'in da ake da wasu abubuwa da ake yi a cikin sallah wanda ba su da alaka da sallah, ko a cikin azumi wanda ba su da alaka da azumi, ko a lokacin aikin hajji wanda ba su da alaka da aikin hajji, wasu za su kirkiro su su mai da su kamar addini suna yi. To kaga wannan bid'a ce ba ta aqida ba, amma kuma bid'a ce a addini, kamar waɗanda in suka yi abin nan suka yi sallah za su zo su yi addu'a a dunkule, wato ta jama'a, a ce ka karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza, wannan bai zo a nassi ba, bai zo a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam, bid'a ce, amma bai bid'a ce ta aqida ba. bila a ce ta furo bila a ce a cikin abubuwan da suke suna nan tili sai ya dauki littafin hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Nasiruddin Albani a ƙarshe ya faɗi wasu bidiyoyi da wasu suke na aikin hajji za a yi je aikin hajji sai an je an yi wasu abubuwa in aka dawo ba sai an yi mutu wasu abubuwa kira su waɗannan duka bidiyoyi ne to amma ba bida ce ta ƙila ba bida ce da suka shafi ayyuka wanda suke na furo wannan suna nan da yawa da waɗancan suke da yawa na ƙila haka da su ba bidiyoyin suna nan da yawa kawai dai akwai masail na aqida da ma masail na furu akan iya samun kuskure tun zai iya kuskure a babin aqida abin da ya shafi aqida ya yadda da wani abin da ba haka yake ba ta fuskar aqida ko a cikin masail na furu cikin masail na fiqh ya yadda da wani abin da ba daidai ba ne ko ya yadda a yi wasu abubuwan da ba daidai ba ne a wannan babin da za su shiga babin bida'a to shin wannan zai sa ka kira shi ɗan bida'a saboda ya yi wannan kuskuren a'a akwai bambanci tsakanin ka cewa abu bida'a ce ko kuma ka ce ware ɗan bida'a ne mutum na iya yin bida'a amma ba za ka ce masa ɗan bida'a ba saboda ya yi bida'a ne saboda ta shubha da ta kewaye da shi ta hana shi ya gane abin da yake kuskure ne ba za ka kira shi ɗan bida'a ba saboda wannan kamar yadda mutum zai iya faɗawa cikin wani abu na kafirci na shirka da Allah ba za ka ce masa mushriki ba za ka ce masa kafiri ba saboda ya yi abin da a haƙiƙanin al'amari kafirci ne ba za ka ce shi ma ya kafirta ba amma wani abu da kai kafirci ko wani abu da kai shirka da Allah ne wannan ba shi ne yake daidai da ka ce masa kafiri ko mushriki ba wannan yana nan shi ba babi ne guda wanda malamai sun tattauna a kansa saboda haka ita dai bid'a ka zai zabi tambayar yake tambaya tana shiga cikin aqida tana shiga cikin masail na furu
da sai ne yake cewa malam shi ne yayi sallar juma'a sau biyu a masallaci daban-daban ne ke tambayar ne ne hukuncin sallarsa
yayi sallar juma'a sau biyu sallar juma'a ba yanta sau biyu duk wata sallar farilla ba a sallata ta annabi ya ce ba a sallar farilla sau biyu ɗaya in kai to ta farko ita ce sallar farilla ɗaya kuma sai dai ta koma nafila in ka shiga yanayin da za ka maimaita amma ba a sallata juma'a in ka mai da haka shi ne to ka zo da bid'a in mutum ya mai da sallar juma'a sau biyu ya yi a nan ya kuma koma wani guri ya yi to wannan ta biyun ne da yake ganin sallar juma'a yake bid'a ce amma mutum ya yi sallar farilla sai ya samu kansa kuma a wani yanayi da ba zai yi ana sallah ba yana tsaye shi yana kallon mutane to sai ya sake maimaita sallar amma shi abin sa nafila ce ba farilla ba a lokacin da hadisin zai rubuta arqam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a Mina ta asuba bayan ya gama sallah sai ga wasu mutane can guda biyu a zaune ba a yi sallar tare da su ba da bai ce a je a zo da su aka zo da su jikinsa yana bari annabi ya ce me yasa ba ku yi sallah da mu ba ce ya rasulullahi mun yi asuwa ba saukan mu sai da muka yi sallar asuwa muka taho nan da bai ce to in kun yi sallah kuka zo ka samu ana sallar jami'i to ku sallaci wannan tare da liman sai ta zama muku nafila kaga bai ce ku sake yin wata asuba din ba duk cewa waccan asuban da suka yi ba annabi ne liman ba amma ga wannan da suka zo suka samu ta biyu annabi shine liman amma ba ce su sallaci ta a matsayin ita ce ta farilla ko su canza wa niyyar su su yi ribasin ba a ribas a abin da aniya ta ce ai na sake niyya ne ka yi niyyar farilla to ta shi ke nan ne farilla ce ta tabbata sai ka zo ka yi nafila Mu'az ibn Jabal yana sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallacinsa sallar isha'i sannan sai ya koma ya samu mutanen bani salima ba su yi sallah ba suna jiran sai zo ya su sallah zo ya musu sallah shi ne liman su kuma suna bin shi sallar farilla ta isha'i kuma yana yin sallar a su da niyyar nafila so ba a maimaita sallah iri daya ta farilla har sau biyu
to ne ke ce malam shi idan liman ya sauko daga mambarin hudu ba kafin a tayar da ikama za a iya magana a lokacin tunda ya sauko daga mambarin kafin ya tada sallah
a mun haɗa ana hana magana ne yayin da liman yake huduba, koda akan mimbarin yake ya zauna ba huduba yake ba, ba laifi kai magana. Sai akai man qala li akhihi wal imam yakhutub usbut faqad laga wal imam yakhutub, yayin da liman yake huduba ba a san kai wani kai magana da wani ko ka saurari maganar wani. Wannan shi aka hana ka saurari liman, ya shine kawai abin da ake bukata. Amma yin liman misali ya dan tsaya ko yana shan ruwa ko abin nan, ka bukaci magana babu komai. Wannan tana kuma ba ya sauko da kan bari ya gaba huduba babu komai dan kai magana.
To sai wannan tambayar take cewa mallam, mutum zai iya fadin sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake ikama idan an ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam?
Babu shakka din da aka ambaci sunan Annabi aka yi masa salati. Annabi yana cewa al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya, cikakken marowaci shi ne wanda za a ambace ni a gabansa mai kimin salati. So in an ambaci Annabi ka yi salati babu wani abu.
Shi ko ne yake cewa mallam, idan za a shiga da kuma fita daga masallaci, me ingancin shiga da kafar dama da kuma fita da kafar hagu?
Babu wani abu keɓantacce a kan masallaci shi kadai, cewa a shiga da dama a fita da hagu. Babu wani keɓantaccen nassi da ya zo a kan masallaci shi kadai, amma akwai nassi gaban me na Aisha radiyallahu ta'ala anha, da take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه التيمم في طهوره وترجله في طهوره وترجله وفي شأنه كله وتنعله وفي شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم داما تاوى قال ابن داما هنا باش شاوى الروك شنديكي تاريكي كما الولا قوانك قال بندر الدامة كافي نهب وهند الدامة قوك فالدامة كافي نهب wanda yana bashi sha'awa. Haka nan lokacin da zai sa takalmi ya fara sa tafarja maka zango, wanda yana bashi sha'awa yana son haka. Haka nan idan zai taje kansa ya fara taje bangaren wato barin dama kafin barin hagu, wanda shi ma yana bashi sha'awa. Sai ta ce fi sha'ani kulli, cikin duka ma al'amuransa yana sha'awar ya ga ya fara da dama. Malamai suka ce a nan ana maganar abin da yake mai daraja, fara wani abu mai daraja fara gabatar da dama. Abin da yake ba mai daraja ba ne ko kaskantacce ne, to a yi da hagu. Kuma za mutum zai kama ruwa, zai kama ruwa da dama ba, da hagu zai kama wani abu mai najasa zai taba da hagu, kai ya taba da dama. To suka ce idan zai shiga banɗaki ba wuri ne mai sharaf ba, mai daraja guri ne matattarar shaidanu, sai ma ya dami tsarin Allah daga shaidanu da suke wurin maza da mata, sai shiga da hagu. Man zai fito sai ya fara dama ya bar hagu cikin ƙarshe. Masallaci ba masallaci guri ne wanda yake mai daraja sosai, bai fara kai ƙafar dama ta fara shiga sannan hagu ta biyo baya. In ya tashi fitowa ya zama na hagun ce ta fara fita, sannan damar tana ciki. Ba nassi ne ya faɗi haka ba, amma sun shigar da shi ƙarƙashin fi sha'anihi kullihi. Fi sha'anihi kullihi ya ƙunshi shiga masallaci da dama, amma ya ƙunshi fita masallaci da hagu, wannan ba haka ba ne. Maganar shiga daban, maganar fita daban. Cewa ka fara kuma da hagu in za ka fita, wannan kuma duk ijtihadi ne na malamai. Saboda mutum ya tashi shiga masallaci, lalle yana da kyau ya shiga da dama, saboda fi sha'anihi kullihi ya kunshi shiga da dama masallaci. Amma fita ya fita da hagu, wannan ba a ce ga wani nassi da zai shiga ƙarƙashin sa ba, illa akwai dai magana ta malamai, wasu daga cikinsu sun faɗi haka.
To sai wannan tambayar take cewa mallam, mijinta ne yana da magagin bacci, to wata rana ya farka a bacci sai yake ce mata ya sallame ta, shi ne take tambayar mallam ya matsayin aurensu?
To sai ya tambaye shi, ka san ka ce da ni ka sake ni? In saki ya ce eh na sani, ina sani, shi ke ta saku. Amma ya ce in ta gaya masa cewa ka san lokacin da ka tashi kana magagin nan ka ce ka sallame ni, ya ce ke wace magana ce ke wannan kuma? Ta ce eh ka faɗa ce kai, sam ba faɗa wani ba, san na faɗa ba. Ya kore maganar cewa bai san da yake iya yi ta ba, cikin magagi zai yi faɗar wasu maganganu da in an yawar tsaki aka tambaye shi ce shi bai san ya yi su ba to wannan ba a hukuntawa mutum da wannan ba a cewa sakin ya saku saboda bai san ya yi ba Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa wato sai ka san me kuke kake faɗa sannan sallar ta zama sallah kada ka tsaya a cikin sallah kana sambatu da sunan sallah baka san me kake yi ba to wannan sallar ba sallah bace haka da duk wani abin da kake yin sa ba tare da ka san me kake yi ba wanda ba a lazumta maka hukuncin sa shi yasa malamai yawa suka tafi akan cewa mutum ya saki matarsa yana bai sha wani abin maye ya bugu ya ce ya saki matarsa sakin bai yi ba bayan ya farfado aka tambaye shi kasan ka saki matarka lokacin da ka bugu din da ya ce shi bai san ya yi ba to shi kenan sakin bai yi ba ya ce ai lokacin ba ta kama ni ba ko lokacin ta fara saki na na san na yi wanda saki ya tabbata ko da ya sha ne amma kuma ta dan sake shi ya san me yake to a lokacin ta sako amma in har aka fuskance shi da maganar da ya lokacin da ya bugu ya ce bai san yayi ba wannan ba a kunta masa da wannan duk da ba yayi ya sha abin haramun amma abin da aka sha na haramun shi ne akwai hukuncin da aka tanada amma ba tabbatar masa da shika ba saboda wannan ma zai tashi cikin magagi karfurici na saki to a tambaye shi ya san yayi
sai mai kicin malam yana da yani mace saboda yanayin da ake ciki na idan babu kayan daki aure yakan kiwa yanzu shi ne ke tambayar zai iya ware wata kaddara ko fili ya ce ko da bayan ransa kar a sanya su a cikin gado idan ta isa aure a yi amfani da su wajen yi mata kayan dakin
ba zai yi haka ba ko da ya ware din ya faɗi haka sai ya rasu to ba za a zartar da wannan abin da ya faɗa ba wannan abin da ya bari za su shigo gado ne idan so aka raba gado aka ba ta nasa kasar a ciki sai ta yi kayan ɗakin in tana su ko cikin ƴan'uwanta yayyanta maza ko mata wasu kaga za su yi mata daga kasansu sai su yi mata amma wancan da ya yi faɗa ba zai zartu ba saboda ya zama wasiya duk wani abu da za ka ce gashi ka bari bayan rasuwarka a yi kaza sunansa wasiya kamar wasiya ne shi wasiya ta dukiya ba a yi wa wanda ke cin gado duk wanda zai ci gado to ba a yi masa wasiya na wasiya ta liware wanda ya tashi za ta ci gadonsa to ba za a karɓi wasiyar da zai bari na wata dukiya domin ta ba yau da a ce mallaka mata ya yi ta yana da rai ce to ga wannan gidan na mallaka miki in lokacin auren ki ya tashi ki sayar ki harkar bikin ki da shi yana da rai ya mallaka mata aka rubuta gida da sunanta aka daka aka bata ba wai yace in ya mutu ba yana da rai yayi haka da lokacin auren ta yayi yana da rai ya mutu tana dama ta sarrafa dukiyarta da dukiyar ki ce amma yace in na mutu ayi kaza ga wannan guri in na mutu ayi kaza da shi to indai a cikin waɗanda suke magada ne to ba za a yi masa saboda magada ba a musu ba a ware musu wani abu na dukiya da sunan wasila
to sai wannan tambayar ke cewa malam hadisi da yace a yanka wa jariri namiji rako biyu mace kuma ɗaya a wajen suna tambayar da yake ita ce ya ga hadisin da lafazin shatun ma'ana akuya ya yi amfani amma ya ji idan malamai za su fassara hadisin cikin fassara shi da rago ba akuya ba shine ke tambayar ya abin yake
shi ya ce masa shatun akuya yake shi ba wannan larabcin islamiyya ne watakila malamin islamiyya ne ce mata shatun akuya shat tana nufin dabba karamar dabba sawa'un akuya abinnan sawa'un rago tinkiya akuya munsuru su ne ake kira sha in suka yi yawa a ce shiya amma ba wai nufin ita akuya ma'iz ake ce mata ma'iz ake ce mata su ne awaki wanda suke su kona abda'at su ne rago da tinkiya ومن الطعن اثنين ومن المعز اثنين ma akuya in aka ce shat wannan ana nufin jinsin wannan kananan dabbobi kananan dabbobi za ka ga wace shato ganam shato ganam jingina ta da ganam saboda a larabci akan ce shato bakar shato ganam dan a ware su daga shauran su shanu da sauran su da abin sauran ka ka ce shiya ana nufin dabbobi ba wai akuya ake nufi ba wani ka ce abin sannan sha ta kunshi namijin da macen ta kunshi akuya a ta kunshi rago da tinkiya ta kunshi akuya da da abin talbar sha ta kunshi duka wannan sai ga yana daga cikin fasahar manzo sallallahu alaihi wa sallam kawo lafazin da karkashin sa abubuwa da za su shiga da ya ce dan to wani sai ya ce sai an yi da ragoti na wanda zai zo da tinkiya mai halatta ko kuma ya saba wa sunna ko da shi bai halatta shi ya saba wa sunna saboda annabi ya ce rago annabi ya yanka wa Hassan da Hussein kafsha ne raguna amma ba wanda ke nufin cewa in kai da tinkiyoyi guda biyu bai yi ba saboda ta kalmar sha ta kunshi namijin ta kunshi macen duk da ta kalmar a gininta mu'annasa ce shatun amma duk da haka zakar wal unsa duk sun shiga ciki na waɗannan nau'ukan ƙananan dabbobin gaba ɗaya saboda haka akwai hikima da balaga da azancin magana wanda a larabci ne za ka samu irin wannan kawai saboda kalmar shatun da kake fassara a islamiyya akuya shi ya jawo maka kai wannan gurguwar fahimta
da sai ya wane shigo yake ce malam kuɗin da suka kai nisabin zakka sai aka shiga kasuwanci da su a wannan lokacin ya ce a shekarar farko za a fitar musu da zakatun da dama sun kai nisabi lokacin da aka shiga kasuwancin da su
a inda kuɗi suka kai nisabi ba kasuwanci ko bai ka shiga da su matuƙar dai sun shekara a hannun mutum yana sun kai nisabi suka shekara to zai fitar musu da zakka in sun kai nisabi sai ya shiga kasuwanci da su suka shekara zai fitar musu da zakka
to yake cewa malam mutum ne yake aiki a matsayin accountant mutane na bar masa canji na kananan kudade yace saboda babu canjin to ya zai da wannan kudin ya halatta shi ya ci su
yana nufin kashiya kenan
kashiya
ba kanta ba kashiya da zake bar masa kananan kudi yace aka bar masa shi aka bar wa to me zai hana ya ci in shi aka bar wa in kuma su masu so din aka bar wa ya danganta da mai urfi ya bisa al'adar su masu wannan harka ya take idan ya zanto mai ciniki wanda yake kaya sai da kaya mai shagon kenan asalin mai gurin shi aka bar wa canjin sai kayan sa aka bashi kudi ba canji aka bar wa shi ba dan kayan ba ba za shi goma gurin ba za a yi ba cinikin ba canjin ba zai tsoro magana to shi ke in ko shi mai canji ce a to kai rike kamar mutum ya je ya sha mai aka zo ba canji sai ce to ka rike canjin yake na shi wanda yake kan abin ne wanda yake kula da abin saboda ya danganta da al'adar abin ya take gudana haka za a yi hukunci in tana ta gudana ne akan abin da asali mai gurin shine ba a samu canji ba aka bar masa shine mai kaya kenan shi ganin nasa ne shi wanda ba zai taba ba galibi ya san abin da sani a kuraren da aka ci gaba sosai akan aje irin wata aliyu ko cingam ko wani abu in ka zo ba canji sai a dauka daga ciki sai a baka a matsayin cewa shi ne canjin ka karba bisa yarda shi kenan ya zama naka
to ne ke tambayar malam menene hukunci na ladan sadaka idan aka ba wanda ba musulmi ba da kuma halaccin ba su sadaka din
wanda ba musulmi ba ana bai sadaka ita sadaka ba ce aka yi sai musulmi sadaka ana ba da ita ga mabukaci mabukacin da zai iya zama musulmi babu shakka musulmi mumini dan uwanka ya fi cancantar ka ya fi cancantar ka kyautata masa fiye da wanda yake nesa amma wanda ba musulmi ana ba shi sadaka nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamas sadaqat lil masakin fuqara innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum ya kunshi musulmi wadanda suke da rauni da imani abin ba su dan a lallashi zuciyarsu ko kuma waɗanda ake ganin sun shiga musulunci ba daɗewa a lallashi zuciyarsu ko kuma waɗanda ba su shiga musulunci ba amma ana son a jawo su ga musulunci za su shiga cikin المؤلفة قلوبهم أبنا أسماء بنت أبي بكر أبنا أنت تازو بلن أن صلى الله أبنا ما هي فيها ما هي فيها تبت مصر أنت بأن أن هجرة تزو بلن إرتا أسماء تنادي من تتيم كامتا شيء تتنبئ أن صلى الله عليه وسلم تجاقى ما هي فيها تازو تناس أنت مكيت الهال مشركة جباة متين مصر أنت na mata wani abu na kyautatawa a nan ciki mata da ta ruwa abin da ta ba ta sai na Umar an bashi kayan al-Harir ya ba wani dan uwansa a Makka mushriki ya aika masa ita saboda ka ba wani laifi dan ka taimaka wanda ba musulmi ba ka taimaka masa da kuɗi ka taimaka masa da lokacin da yake neman taimakon abinci ko wani abu irin wannan za ku kome
da sai wannan tabiyar take cewa malam menene ingancin hadisin da yace sadakar da za a yi da ruwa ita ce mafificiya
hadisi ne mai kyau yake ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud hadisin Sa'd da Sa'd ibn Ubada tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdal sadaka tafi da mai ce alma sadaka da ruwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin abinda zaka bayar shine ka haƙa rijiya da mutum ko dabba ko ba da mutum ko aljan ko dabba za su sha Ubangiji subhanahu wataala ya baka lada akan wannan saboda kowane abu da yake da hanta wato danya in ka bashi wani abu na abinci ko na abin sha kana da lada kulli kabidin radbatin wa li kulli kabidatin harra ajr wanda ya tabbata a hadisi saka hadisi ne ya tabbata ce yana cikin sunan Abi Dawud
to sai wani kita malam menene hukuncin zubar da ruwan zafi a masallaci yace da mun ya ji iyaye mata da yawa kan ce babu kyau sai dai a bar shi ya huce kafin a zubar
a'a ba wani hadisi ko wannan karantar wacce ba kyau a zubar da mai sanyi da mai zafi duk ɗaya ne kawai dai wataƙila cikin gudun kada ka watsa ruwa da zafi wani ya zo gittawa ka watsa masa ruwan zafi ka kona shi to al'adar ta zo a haka kuma sai aka ƙware aka sa mata riga aka ce a musulunci wataƙila an hana a al'adance saboda gudun wani lokaci za ka zo watsar da ruwa to wani ya zo gittawa kwatsam sai ka ji ka watsa masa haka tana faruwa wani zai watso daga sama ma bai san waye yake wuce a ƙasa sai ya ji an watsa masa ruwa wataƙila a ce to in yana da zafi ka aji ka je watsarwa ka watsa ma to kuma da ƙarshe za a ce a musulunci ba musulunci ba ne wani hasashe ne wani hangen nesa ne yasa aka hana amma da zubi zafi da mai sanyi din duk abu ɗaya ne babu bambanci
sai ka ce malam ya matsayin maganar da wasu malamai ke cewa ana gadan zunubi kamar zinaga wanda ya aikata ta hujja da faɗin kamata dole ce dan da alakar su da wannan magana ta ana iya gadan zunubi
a kamar ya gado dan mutum yayi wani yayi laifi dole dan sai ba sharadi bane da yawa daga cikin sahabbai iyayen su ba musulmi bane ba su mutu musulmi ba yayin su kuma da suka taso kafirci suka yi ba haka bane da yawa daga cikin mutanen banza suka samu iyayensu da kirki ne suka zama na banza idan suka gada ba gurin iyayensu suka gada ba wasu kuma iyayensu ba na kirki ba su kuma su taso su zama mutanen kirki su zama na Allah wancan kamata dinu ta da shi ne abinda kai shi za ka girba aikin da kai shi za ka girba shi ne ma'anar kamata dinu ta da wato irin aikin da kai shi za ka girba ba za ka shuka masara ba ka zo ka girbi alkama ko ka girbi shinkafa ba za ta yi ba saboda ka in kai fa bai amal misqala dharratin khairan yara wa bai amal misqala dharratin sharran yara man amila salihan fa li nafsi wa la sa'afa alaiha shine ba alaka ma turi da tuda irin abinda kai da laifi tudanu ay tuhasabu shine ba alaka tudanu tuhasabu da wani za a yi maka hisabi sai ce abinda kai ma za a yi akan naka haka wani ya fahimci magana kai da lata da dan wani kai ma ka zata lalace ta wani ila lata da ita ba haka ake dubi
sai ne yace
sai lokaku da wanda ya zina sai an gina hatta da koda da katangar gidansa ne wanda duba hadisi bai masu kyau hadisi ne mara sauki
wani ke ce malam limamai da ladane da suke sauye yanayin kabbara idan aka zo zaman tahiya idan ma musu gane zaman tahiya ne menene halaccin yin haka
wannan kawai salo ne ta kabbara ba ce ga irin yadda zaka yi da sautin ka wajen yin ta ba ce ko kasa ko kai sama ko kai abin da ba ya zo a hadisi shi da takbiratu jazm wajen kiran sallah shi ma hadisi da ya ce Allahu akbar kada ka ce Allahu akbar ka daure ka Allahu akbar Allahu akbar ka daure karshen ta to shi kansa hadisin akwai da rauni amma magana zaka daga murya ne ko ka dan sauko da muryar ka ko kai wani rawa da muryar ka duk wannan salo ne da kowa da irin nashi wasu daga cikin malamai suna cewa kada mutum ya mayar da abin ya zama kamar wata sunna saboda in ya yi kabbara ya zo zama kabbarar da ya taso daga sujjada wacce zama zai yi ba tashi tsaye zai yi ba to sai ya yi ta daban da wacce in tashi tsaye zai yi ce Allahu akbar in tashi Allahu akbar ya dan karkatar da muryarsa wai a fahimci da ya ce to Sheikh Nasir abin nan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa to in mutum ya bai da wannan kamar wata sunna to nan kuma ya kawo wannan sabon salo wani abu addini da bashi da gurbi amma dai wannan yana kuma ga yadda kowa yake sarrafa muryarsa shari'a ba ta kayyade cewa zaka yadda zaka sarrafa muryarka ba ka daga muryar ka yi kasa da ita ka karkatar da ita alhuhim dai ka faɗi kabbarar yadda ake faɗa ta kan kara ka kare
to sai wannan yake cewa malam idan aka kammala taro yayin yin ban kwana bisalam ma assalam da kuma wassalam ko kuma assalamu alaikum wani ne yafi dacewa
kamar ya ban kwana an gama taro za a yi ban kwana
kamar a ce bisalam ko ma assalam
an gama jawabi kenan yake nufi an gama mutum ya gama jawabi zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kar ya ce assalamu alaikum kar ya ce wassalamu alaikum kar ya ce assalamu alaikum kar ya ce salamun alaikum addu'a ce kake yi wa waɗanda kake kai magana da su wai da zaka fara kai musu sallama nabi ya hawo minbari yakan yi sallama kamar da ka fara kai musu sallama addu'a ce kana roƙa musu amincin Allah ya tabbata gare su kamar da nabi Isa annabi Yahya yake cewa assalamu alayhi wa mawlidtu wa yawma amutu wa yawma ba'ath hayya assalamu alayhi wa yawma amutu wa yawma ba'ath hayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ba'ath hayya annabi Isa alayhi salam haka addu'a ce wa kansa amin ce tabbata gare shi lokacin da aka haife shi da lokacin da yawma wulidtu wa yawma amutu da lokacin da zai rasu da kuma lokacin da za a tashe shi bayan mutuwa saboda wani addu'a ce duk wanda kai wa sallama addu'a ce shi ke masa yana roƙa masa amincin Allah subhanahu wa ta'ala kana ya ce assalamu alaikum kana ya ce salamun alaikum kana ya ce wassalamu alaikum amma bisalamu wannan ma rasul bisalamu kai ka kai ba ka fi yani taraktukum ko gadatukum bisalam shi ma zai yi ta kadiri wani fi idiya ba
to wannan tambayar ta kuma take cewa malam menene hukunci ko kuma ingancin fadar assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin idan mutum ya shiga gidan da babu kowa a cikin sa
wannan tafsirin fadar Allah da zai da kaltu biyu ta ku sallimu ala anfusikum kun shiga gidan dajin ku yi wa junan ku sallama da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce sallimu ala anfusikum معنى فيسلم بعضكم على بعض أي فسلموا على أنفسكم بعض على بعض ساشم كوي ما ساشي إن كانتو شقاقي لنك إيالنك سناتكي إيالنك لكي لو أبديني يساكش على أنفسكم ويوجونك سلمة كازو شقاقي لنك إيالنك سلمة كوي سدنك زيك وهكا كاشكو sai fa sallimu ala anfusikum wasu daga cikin malamai kamar Mujahid da Qatada sai zaka shiga gida ba kowa assalamu ala rasulillah in ga masallaci ne dan kuma gidanka ne zaka ce zaka shiga ka ce assalamu ala alaina wa ala ibadillahi salihin wanda yazo daga cikin maganar mujahid ibn jabr al-majr abdullah ibn mas'ud da kuma qatada ibn da'amat as-sadusi to kaga wanda idan ya zanto ba kowa a gidan kenan to kai sallama ala ibadillah alaina wa ala ibadillahi salihin
sannan mai tambayar ke cewa malam entry fee ma'ana kudin da ake biya wurin shiga gasa shi ma zai iya zama tamkar caca ne
na'in dai gasa ce aka sa ka samu wata ka samu ka ci ko kuma ka rasa zaka sa kudi da farko wanda ya zama caca duk wani abin da zaka aka sa na gasa ma zaka sa kudi ka sa kudin nan zaka iya samu ka ga rasa in ka rasa kai asarar kudin da ka sa ga samu kuma ka samu wata riba sama da kudin da ka kashe to da ita ce caca ana shiga caca ta hanyar wato ko ayi nasara ko ayi nasara a kanka in ba zalimin au gharib ko ka ci riba ko kuma a ci riba a kanka saka duk wata gasa da za a shiga amma sai an sai form an cike form an ba da wasu kudin registration sannan a shiga gasar kana iya shiga ka ci kana iya shiga kuma ka fadi baka ci ba kudinka na form da registration da ya tafi a banza wanda daman yawanci masu cire wannan gasar da wannan kudaden ne suke samma wasu da ake cewa sun ci sauran kuma sai su yi awa gaba da su ai dabara ce ka zo ka saka gasa ka yi fama-famai ɗaruruwa ka sa fama-famai nan kudi in ka lissafa kudin za ka samu ila miliyan biyar miliyan shida kudin sayan form da registration ka zo ka sa ga abin nan kyauta ta miliyan biyu kai ka samu miliyan biyar ka sa kyautar miliyan biyu ko kasa ma da haka ko miliyan da ɗari biyar don haka mutane suna ganin sun zo sun sayi form 20,000 suna ga za su ci 500,000 ko za su samu miliyan ɗaya sun sai su shiga to a cikin wannan kudin da kuke ta yi registration a ciki zai je samu kudin abubuwan da zai ware na kyautar da a ciki zai sauran kuma shi ke na tashi da shi don haka manyan kamfanoni suke sa gasa yawanci a haka suke a dace za ka ga wata gasa da za ka ce ga wasu dambobi za ka buga yanzu za ka ansa tambayar ba kudi za a ce ka biya ba amma za a faɗi wasu dambobi da su ake bugawa a ansa tambayar in ka ci a baka wata kyauta mai yawa to galibi kuma sai ka samu dambobin cajin da ake ba sauran irin dambobi ordinary da ake buga waya da su bane nan ana cajin watakila naira 4 can naira 40 za a caje ka duk minti ɗaya za a caje ka naira 40 to wannan kuɗin da zai taru na masu bugo waya a ciki ne za a fitar da duk kuɗaɗen da za a fitar na kyaututtuka sannan kuma wani a samu wani ta riba mai ɗumbin yawa to galibi duk harka ce ta hudu sai ya zauna ya yi nazari sosai ya yi studying abin sosai ya fitar da yadda za a mutum kaza in suka shigo ga abin da za a samu a wajensu ko kuma duk gaba ɗaya da waɗanda za su yi gabatar da shirin da inda za a gabatar da shirin da inda za a kashe na decor da abubuwan da za a saya duk bai wuce ba kashe watakila 10-20% na abin da aka samu sauran da riba ce ruwan ita ce caca duk caca ce ta zamani
sune gita malam idan za a yi daurin auren musulmi da kuma alul kitabi shin ya za a yi wajen daurawa yace yana kasar su ne kuma yana son zai yi auren
to ita da alul kitabi da ba da wacce ke musulma duk daurin auren su iri ɗaya ne duk daurin auren su iri ɗaya ne babu daurin auren da za a yi daban idan ita ba musulma bace dole a samu wanda ta hannunsa zai ba da ita ba ta da wali fasultan waliyu man la waliya la wacce duk ba ta da wali to mai gari ko wani mai iko shine zai zama waliyarta idan a turai ne misali aka ce ga wata za ta aure wani musulmi ba ta da wali irin wanda suke musulunta misali dangin su duk su kafirai ka musulma ubanta kafiri ba zai ba da aurenta ba a ka'idar musulunci ila a gaya masa yarda wani abu ne daban amma ba da ita a matsayin waliyinta ba zai bayar ba to sai aje a samu kamar shugaban wata jam'iyya ta musulmi a yanzu zaka samu akwai wani majalisi kasashen turai wanda su ne suke kula da sha'anin musulmi gaba daya harkokin musulmi suka taso na rigingimin aure shahirwa saki da waye duk su suke kula da wannan da kasashen da suke rayuwa a cikin babu sai su je musu to haka da in wadda ba musulma bace zaka aura to koda su waɗancan in wadda suna da wasu bukukuwan su da suke yi nasu na da al'ada su kuna addinin su duk su je su yi amma dai sai an zo gaban liman an samu waliyi wanda shine watakila shugaban wannan musulmi da suke wurin ya karbi zama waliyinta ya bada ita a bada sadaki a yi siga wanda shine dauran aure ba ba kawai in aka je aka wucin hayaniyar shi kenan ta zama tarka ba ma kuma har ila yau ina baka shawara game da auren wacce ba musulma ba a yanzu a wuraren da kasancewa suke da iko suke da mulki kuma kasar su ce suke da karfi yawanci irin wannan zaka samu in an samu zuriya suna fitar in aka samu matsala tsakaninka da ita zata kwace su kuma gwamnatin kasar su ita zata bawa goyen baya kana je kana gani ƴaƴanka ga su nan amma arna sun bi wani addini da ba addininka ba galibi abinda yake faruwa kenan saboda ba yadda za a yi ka zo ka haife su da ita ku samu matsala wai ka ce ka samu karfin gwiwar ka samu karfin doka ta baka ƴaƴan ita za su ba wa ɗaya ƴaƴan suna ba ta ita suna ba da ita suke da za ta kai su ga addininta to ka ga nan baka taimaka musulunci ba ka taimaka ma wani addini wanda ya ƙara samun ƙaruwa so ga musulmai nan mata da yawa suna buƙatar aure don menene za ka karkata in ta musulunta sai ka aure ta amma mata musulunta baka aure ƴar uwarka musulma ya fi
to sai ne dai tambaya cewa malam shin rashin ƙara alif da lam a sunayen Allah zai iya canja su ya zama ba sunan Allah ba misali hakim da kuma alhakim ko salam da assalam
kamar hakim in ka ce hakim mutane da yawa za su iya zama duk wani wanda yake da ilimi ana iya ce masa hakim mai hikima amma alhakim wanda sai Allah amma ko ba ko da suna bane na Ubangiji in an cire alkara iya ma kama wani yanzu misali ar-rahman sunan Allah ne to ko babu alif da lam ba za ka kira wani rahman ba za ka ba shi sifar rahman ba rahim na'am za a sifanta wani wanda ba a sifa a cewa da rahim ne ma'ana mai tausayi ne wa kana bil mu'minina rahima mai tausayi ne da mutanen mu'minai ana nufin ma'aikata sallallahu alaihi wasallam amma ar-rahim sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ta ba amma kalmar rahman ko ka ce da sunan alif da lam ba za ka danganta ta ga wani ka ce da shi rahman ba
to sai wannan tambayar take cewa ya ce ya ji a karatun malam ya ce hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗar wannan addu'ar bayan asuba bai inganta ba wato Allahumma inni as'aluka liman nafi'an wa rizqan tayyiban yake cewa tambayar sa shine shin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa ne bayan asuba kadai ko kuwa addu'ar ce bata inganta ba gaba daya zuwa ga annabi
ya bata inganta zuwa ga annabi hadisin ya zo ne a bayan asuba hadisin ibn majah hadisin ummu salama a cikin sanadin akwai gawarwai da abinda wanda yake mubhab ne maula ummu salama musab da abi aisha maula ummu salama an ummu salama wani maulan na ummu salama ba a san waye ba majhul ne ko ce mubhab ne a san shi ba a ƙa'ida irin hadisi ya ka samu wanda ba san shi a cikin sanadi shi ke hadisi ya tashi daga mai kyau ko sahihi ko mai kyau ya koma mai rauni kuma babu wata hanyar da take karfafa abin da ya ka hadisin da ilimi ne sai ita addu'ar a matsayin addu'a ya addu'a ga mu sarka ilman lafiya wa qalban khashi'an وعمل طيبا متقبلا ذلك يشاء وتي ابواب بكم اي كلمه دي ابوها ne masu kyau kuma karuki Allah wadannan abubuwa abin ne mai abin amma matsayin hadisi ne wannan ba asali na bai inganta ba
to ne ke ta malam menene hukuncin sanya safar kafa ga mace a lokacin aikin haji
babu komai mace za ta yi sanya safar kafa abinda aka hana mace ta sa shine za ta yi niqabi ba ko za ta kufa zai ne wato safar hannu ba amma dan ta sa safar kafa wannan babu kuma da miji ne ba zai sa safar kafa ba amma zai sa kuma shi zai sa ta hannu
Niki ce mallan shin menene matsayin yanke farci a masallaci sannan idan aka yanke farci ko aka cire shi yana iya zama najasa ke ne
farci sai ka kashi datti ba najasa ba sai abin da zaka ce datti ne farci yana tare da datti a cikin sa in tashi yankewa sai a yanke a cikin wani abu ko da a masallaci kake yanke a cikin wani abu ka dauka ka zubar a cikin masallaci sunan shi datti datti ba shine najasa ba akwai abin da za ka ce datti kayan ka sai datti amma ba cewa kayan ka sun yi najasa dan sun yi datti farce da gashi ba najasa bai saboda ba su da jini ba abin da ba yi da jini da yake gudu abin da ba najasa farce din kai kula farce ce ina yi maganar farce ina nufin wanda ake yankewa in ka yanke shi wani ba za ka ga jini ba wani ba da sakarin gashin ka ya kare ba za ka ga jini ba wannan ba najasa ba ce
to ne ke ce mallam yaya kamata a yi da nama da aka yanka wa yaro hakika da shi a bayar da shi sadaka ko ko ajiyo mahaifiyar yaron dan ta yi amfani da shi
da nama hakika dai yake da naman layya abinda ake yi wa naman layya ana iya ci ka ci ka yi sadaka kuma ka ajiye in kana bukatar ajiya biyar halatta a kasa uku a ci wani a rabar da wani rabin kuma a bar mu a ajiye mata ko a ajiye ga wanda yake bukatar ajiya ba
to ne ga chamalan tambayar sai ita ce menene hukuncin a ce wa babban malami radiyallahu ta'ala anhu domin ya ga wanda ta fi rubuta wa Imam al-Bukhari hakan
asali kalmar radiyallahu ta'ala anhu fi addu'a ne addu'a ce kake yi Allah yarda da shi kana roƙa masa yardar Allah ne subhanahu ta'ala yarda Allah ita ce mafi ƙololuwar abin da ba wake so ya samu wa ridwanu minallahi akbar wato samun yarda Allah yardar Allah ita ce mafi girma a ce radiyallahu anhu kama ka ce rahimahullah Allah ya ji kansa kana addu'a ne Allah ya ji kansa to haka nan radiyallahu anhu kana addu'a ne Allah ya yarda da shi da abinda malamai suke cewa abinda ya gudana su waɗannan kalmomi ba a an abin annabi sallallahu alaihi wasallam ake masalati duk da cewa akwai inda za a yi wa wani wanda ba da masalati ba kuma Allahumma salli ala abi aufa ko ali abi aufa kaga ba annaba bane annabi ya masa salati wa salli alaihi inna salatika sakanun lahu amma ba za a ce kuma kowa shikenan ya masa salati ba kowa amma ta yi masa salati wanda ya takaita ga annabawa da manzannin Allah subhanahu wata'ala sannan tarar di shi kuma ya takaita wato yawan daukar shi a matsayin abin da za a yawaita yi wanda sahabbai ake yi wa wanda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radwan sauraka yawanci aka ambace sai a ce radiyallahu anhu Allah ya tada su sannan kuma a tarahum malamai da sauran mu'minai ambace su a ce rahimahullah kowannen su sahabi yana bukatar rahimahullah kamar yadda shi ma yana bukatar ridallah to amma dai a bisa yadda ayyukan magabata ya gudana sun kara keɓe wannan ga sa annabawa wannan kuma a keɓe ga sahabbai waɗanda kuma a keɓe ga sauran mu'minai daga ciki har da malamai to amma in a wani lokaci ka ce ma wani radiyallahu anhu ba laifi ba ne amma kamar yadda shi shine shi'ar yadda shi shine wani abin da koyaushe ka ambace haka za ka ce koyaushe haka duk wani malamin ka radiyallahu anhu duk wani malamin ka radiyallahu anhu to ranka ka so ka zo da wani abu da wanda kuma ba shi ba za ka faɗa masa haka ba ka keɓance abin ga wasu malaman ka sauran kuma za ka gaya musu haka ba to wannan ba daidai ba ne amma dan jifa ka faɗa ka zo da ka gani a yanzu ka gani a wannan littafin Bukhari an ce radiyallahu anhu wani kuma za ka gaya ce rahimahullah
to ne ke ce malam wanda zai yi nafila rakawai huɗu a jere ko fiye da haka babu sallama to ya kamata ya yi karatun su fatiha duka a jere ko kuwa fatiha da surori duka a jere
sai nafila duk wanda ka yi in ka yi asir ce ko yi a bayyane musamman nafilfilin dare duk ɗaya ne babu komai dai kawai wasu malamai suna cewa nafila takan bi sallar da ake wato yanayin da ake salla a lokacin ana sallar a bayyana salla sallolin dare ana bayyana magriba da isha ana bayyana karatu to nafilin su sai a bayyana sallolin rana zahar al'asr ana boye karatu to su ma nafilin su sai a boye idan ka zo kana sallar dare misali ka hada rak'o'i hudu to sai ka bayyana karatun su dukkan su nafila ce
shine maganar fatiha da sura zai yi kowace ko ko zai yi wasu fatiha da sura wasu kuma ba fatiha da sura
a zai yi fatiha da sura kowace
to sai tambaya ta karshe da zamu dauka da take cewa mallam ya halatta mutum ya je auren wanda ba musulmi ba idan aka gayyace shi
baya halatta idan za a gayyace shi coci inda za a je a yi wasu abubuwa na bautar wani ba Allah ba na saban Allah a yadda kai a addininka aka koyar da kai baka halattar gurare irin wannan an hana ka halarci gurin da ake saban Allah ba ba gurin da ake shirka ba kai ba hanawa ka je kai ba kai ba wa'azi ka je kai ba ka zauna a gurin mutakila ba ana yi kai ma kana cewa amin amin a tare da su to dan baya halatta amma dan misali ka je kai masa murna ya yi aure ba musulmi ne ka je ka masa murna ka taya shi murna wannan ba komai
kuma la saka da alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kakarcin shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 360 4455 ko kuma ta hanyar adreshin email na fitin rahma@yahoo.com da kuma shafin fitin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shehi malamin namu alprofessor Sheikh Muhammad Sanduma Jalim Oyan babban malamin sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Garo da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tsallafa wajen kammaluwar shirin ana Sayyid Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh